من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار yauwa musulmi wadanda suke halarci a wannan masallacin da ma wadanda za su saurare mu a kafafi daban-daban ne muku gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsalki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna maraicen litinin goma ga watan ramadan hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da goma ga watan Maj haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam bisa ga lissafi na Gregorian calendar lissafi wanda aka kakaba muna haihuwar annabi Isa na da shekaru 2025 Allah madaukakin sarki ya saki hada mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan mu ya karbi azumanmu ya karbi sallolinmu sa'annan ya biya mana dukkanin bukatocinmu to gabanin fara tafsir akwai tambaya wadda naga tana da muhimmanci tambaya ce mai muhimmanci kwarai wadda wata mata ta turo wannan matan ta turo cewa ƙawarta ta kawo mata waya ta kawo mata waya ta cewa mijinta yana damunta yana yawan turo mata saƙuna na batsa da maganganu waɗanda ba su kamata ba matsayinta na ƙawarta ta ga ba za ta iya cutar ta ba sai ta dauko waɗannan sakunan ta gwada mata. Daga ƙarshe dai suka yanke shawarar ta rabu da mijin, ta nemi saki, in ya ƙi sakin ta, ta rufe shi cikin ɗaki ta ɗaukar yuƙa, ko ya sake ta ko ta sa mai yuƙa. So wannan yasa na ga cewa ashe abin yana da muhimmanci matuƙa, na haɗa ya tsokaci a kai, duk da yake tsokacin ba wani tsokaci ne mai yawa ba. Ba zan yi wani kalami mai yawa kan wannan tambayar tata ba, amma dai akwai muhimmanci a bata shawara. Mata ku yi hankali, kuna da ƙawaye waɗanda ke shigowa gidajenku, kuma suna sha'awar mazajenku, suna son mazajen naku, suna neman yadda za su kore ku, su kuma su maye gurbinku. Ta kawo miki message, to ki tsaya ki yi bincike menene gaskiyar message. Annabi ya karantar da mu alƙalanci, idan ka ji daga ɓangare ɗaya to ka tsaya ka ji ɓangare ɗaya ko? Sannan Ƙur'ani ya karantar da mu, idan wani ya zo maka da labari na ruɗu ya ce maka matarka na can tana aikata wani aibi, ko kuma ya ce miki mijinki na can na aikata aibi, kada ki saurin gaskatawa kawai ki je ki aikata, daga baya ki dawo ki nadama. Wannan yana a cikin Suratul Hujurat, Sura
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
Allah madaukakin sarki ce, ya ku waɗanda suka yi imani, in ja'akum fasiqun binaba'in, idan mai kawo labari mai rudu ya zo muku da labari mai rudu ya kawo tsegumin wani, to kada ku yi saurin gaskatawa, ku tabayyanu, ku yi bincike. An tusibu qauman bi jahalatin, domin kada ku auka ma wasu jama'a bisa ga jahilci, bisa ga rashin sani. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, daga ƙarshe ku waye gari kuna masu nadama ga abin da kuka aikata. Don haka ki nemi iyayenki ki nuna musu, ko kuma wasu daga cikin magabatanki ki nuna musu wannan message, cewa ga abin da mijinki yake yi. Sai a je a samu malami a mai wa'azi, in ya tuba ya daina, ke ga an huta, ke ga yafi bisa ga mutuwar aure ko? Mutuwar aure ba abin da shari'a ke alfahari da shi ba ne. Iblis ya fi son aure ya mutu bisa ga aiki san kai. Iblis ya fi son a samu mutuwar aure bisa ga ashagiya, ko bisa ga a yi luwaɗi, ko a yi zina, ko a yi duk wani laifi da kika sani. Mutuwan aure shi ne babban abu, hadisi na nan cikin Sahihu Muslim. To bisa ga wannan ki kula, da yawa kun saba ku kashe aure ku dawo ku yi nadama ko? Akwai wanda ta ba ƙawarta shawara cewa ta mari mijin, shi ne ta tambaye ni menene hukuncin mare miji. Na ce hukunci duk abin da ya biyo baya. Idan ya kama ke mirɗe ya bibbige, ai hukunci ya ƙari. Sannan ƙarshenta na san takarda za ta biyo baya. Aka rubuta miki takarda, ita kuma ta zo ta shige gidan. An yi ta samu irin wannan. Don haka mata ku yi hankali, komi tsari gare shi, sai ku je ku kai ƙara inda ya kamata, a zo a zauna, in ta kama a kira dangin shi da danginki su zo su zauna. ayi magana in ta kama abin ya wuce nan ma sai a bi shi ta hanya wadda ya kamata. Amma ba wai ki dauki yuka kici zaki kashe shi ba, idan kika dauki yuka zuwa kisa ne baki samu kisa ne ba, ƙarshen ta ki gama aure duniya ko na'am. To waje ji labarin ki dauki yuka zaki kashe mijinki ya sako ki shi kuma ya aure ki, eh ai kamar labarin nan ne ni na almara da Hausa ake basuwa. Wani ya auri wata amarya ya kawo ta, daren da aka kawo ta sai ya ga ta jera huluna, ya ce waɗannan hulunan na menene, ko ke min sayayya huluna ne ya rika sa ina kwalliya? Ta ce a'a. Ya ce waccan hulunan ta farko kaka take ta ce ta mijina ne wanda ya yi wa fati, shi ne mijina na farko wanda ya wanke ni. Ya ce wannan hular ta biyu fa ta ce ta mijina ne wanda ya yi wa fati, wannan na uku mijina ne wanda ya mutu, wannan na hudu har aka kai ga hular ƙarshe duka mazanta ne waɗanda suka mutu, sai ɗaya bai tashi hula yake to ni kuma gatawa in ki sake wani aure in mijin ya tambaye ki ki ce ta mijinki ne wanda ya gudu. To a yi ƙoƙari a kiyaye, a kiyaye, a kiyaye. To sai ci gaba da karatunmu. Jiya mun yi bayani akan Masjid Al-Aqsa da irin falalar da ke gare shi ko? In ka samu dama ka zamo cikin masallacin ka zamo, in ma ka samu dama ka zamo kewayen gurin duka ka zamo guri ne wanda yake mai albarka. Sannan na yi bayanin ya taɓa zama alƙiblar musulmi ko? To muna da hadisai waɗanda suka karantar da haka cewa musulmi sun taɓa dibin Baitul Maqdis, domin wani ya turo tambaya yana ganin musulmi ba su yi dubin Baitul Maqdis ba, kuma ga abu cikin Ƙur'ani. Sai dai abin da yake nema ya samu inda Ƙur'ani ya zo sarahatan ya ce ga shi Baitul Maqdis nan ne ake dubi. To mu mun yi imani da abin da ke cikin hadisa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, shi ya zo muna da Alƙur'ani muka gaskata ko? To duk labarin da ku ya bamu tabbas ne za mu gaskata labarin. Abdullahi ɗan Umar, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda, yake ba da labari lokacin da ake gibin masallacin Baitul Maqdis ana sallah. Ana cikin sallah ana dibin masallacin Baitul Maqdis sai ga wahayi ya sauka na cewa a dibi masallacin Ka'aba. Allah ya karbi addu'o'i Annabi sallallahu alaihi wasallam, don haka yanzu a riƙa dibin masallacin Ka'aba a daina dibin masallacin Baitul Maqdis. Don haka nan take sahabbai suka fantsama cikin gari sauran masallatai a ji a faɗa musu cewa su daina dibin masallacin Baitul Maqdis su dawo dubin masallacin Ka'aba. Da Umar ya ce bainan nasu bi Quba fi subhi, ya ce wani lokaci mutane suna a masallacin Quba suna sallar asuba, ija'ahum atin, sai ga wani mai zuwa ya zo musu faƙala, sai wannan mai kiran ya ce musu qad unzila ala nabi sallallahu alaihi wa sallam al-lailata qur'an, ya ce an saukar da qur'anan ayoyin alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin daren nan, wa qad umira an yastaqbila al-ka'bata, kuma an hore shi da ya jibi Ka'aba. yana ba su labari fastaqabaluha sai suka fuskanci masallacin ko kuma ruwayan fastaqabaluha yace musu don haka ku dubi masallacin Ka'aba ku daida dibi masallacin Baitul Maqdis sannan haka yake misali in a Sokoto ne masallacin Baitul Maqdis na dubin yamma na Ka'aba yana dibin gabas haka yake ga mutanen Madina don haka kun ga aiki ne mai dubin yamma liman na yamma sahuhuwa suna gabas gare shi shi yana yamma yana kallon yamma ya dawo ya dibi Ka'aba yadda ya dibi Ka'aba ko na'am kawai sai aka yi jirkicen masa jirkicen waina domin na san akwai gwara waɗanda ba su san abin da ake kira masa ba liman ya karkato ya karkato ya dawo gaban masallaci kowane sahu sai ya juyo maimakon inda yake kallo kawai sai ka juya sai ka kalli gabas an fahimta idan a Sokoto ne sai ka kalli gabas na aka yi jirkicen masa ko kuma jirkicen waina wannan masallacin ma yanzu haka ana kira na yin masjidu qiblataini masallaci alqibla biyu wanda aka yi sallah daya ana fuskantar alqibla biyu a cikin shi an yi sallar asuba ana dubin Baitul Maqdis sannan aka jiyo aka dubi masallacin Ka'aba cikin sallah daya ta asuba an gane sannan wannan dutsen kamar yadda mai tambaya ke tambaya dutsen yana nan fa wanda Allah madaukakin sarki yayi zance da annabi Musa sama wannan dutsen yana nan har yanzu ana zuwa ana ganin dutsen ana kiran shi Tur Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa yace wattini wa zaitun
bismillahir rahmanir rahim wattini wazaitun wa hadzal baladil amin
laqad
khalaqnal insana fi ahsani taqwim
Allah madaukakin sarki yace wattini ina rantsuwa da iccen tin wa zaitun da kuma zaitun tin da zaitun wasu itace ne masu albarka waɗanda mafi yawa ba mu da sunan an fi samun su a wuraren Middle East idan ka je Israel za ka same su da yawa da Palestine yanzu ƙasa wadda take kan gaba wajen shuka waɗannan itacen da samar da su ita ce ƙasar Spain to itace ne waɗanda za su taka rawar gani ƙwarai da gaske a lokacin da kiyama ta kusanto itace ne waɗanda za su yi daraja kamar yadda ka san zinari haka za su koma idan kiyama ta kusanto nan gaba al'amarin itacen zai zama wani babban al'amari don shi ne Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da sunsu biyu wattin wa zaitun kun ga Allah ya rantsuwa da su ko to kuma duk abin da Allah ya rantsuwa da shi wannan abin abu ne mai muhimmanci sai ya ce wa turi sinin da kuma dutsen turi sinin wanda a bisa gare shi ne Allah madaukakin sarki ya yi zance da annabi Musa ba tare da dafinta ba kaga dutse ne mai albaraka kuma yana gurin ko kuma malamai sun tabbatar da duk abin da Allah ya rantsuwa da shi wannan abin ba karamin abu bane wa hazal baladil amin da wannan gari wanda yake amintacce wani gari ne amintacce shine garin Makka li ila fi quraish ila fihim rihlatish shita'i was sayf
bismillahir rahmanir rahim li ila fi quraish إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
كاغاكو أنان تفسير القرآن بالقرآن كم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. كو أنان تفسير القرآن يعنون تيوى هذا البلد الأمين إنا نفين قريب مكة. أم فهمت وانن؟ wannan yana nuni kuma akwai ayoyi daban-daban wadanda suke nuna cewa garin Makka amintacce ne. Annabi Ibrahim ya haramta Makka, shi kuma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya haramta garin Madina. To da Allah ya rantsuwa kuma jawabul qasmi yana nuna kuma muhimmancin abin da aka yi rantsuwa da su. Menene jawabul qasmi anan? Sace laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tabbas mu halicci dan adam a cikin mafi kyawun tsayuwa. Allah ya halicci dan adam ta yadda ba za ka iya ƙara mishi kyau ba, ta yadda ba za ka iya improving nashi ba. An yi amfani da artificial intelligence domin a ga cewa shin ana iya sanya dan adam ya fito ta sura wadda tafi wadda yake cikin ta yanzu kyau ko ku ba a iyawa. Abin da ya nuna cewa impossible, ba yadda za a yi a ƙara ma dan adam wani abu sama ga abin da yake da shi. Da yau Allah ya yi ka da fuskar jaki ko kuma fuskar raƙumi, kaga da dan adam ba zai yi kyau ba ko? Ka ƙara ma ɗan adam ido ɗaya kuma ka munana shi, ka rage mai hannu ɗaya ko ka ƙara mai hannu ɗaya, ba kyautata shi ne ka yi ba ko? Munana shi ne ka yi. Duk wani abu na halitta wanda za ka ƙara ma ɗan adam ko kuma ka cire mishi, wannan abin ba zai ƙarar da ɗan adam gaba ba. Allah Maɗaukakin Sarki ya halicci ɗan adam da ƙasusuwa 206. Ƙasusuwa nawa? Asusuwa 206. Da za ka ƙara na 207 za ka munana shi ne. Lokacin da aka haife shi ƙashi 270 ke gare shi, amma sannan wasu asusuwa suna har haɗewa guri ɗaya har suka koma suka danƙare suka koma ƙashi ɗaya, ya koma ƙashi 206 ke ga ɗan adam. Sannan yana da tsoka 600 da ƙari, tsokokin jiki ne, tsokoki 600 da ƙari. An fahimci wannan? In ka cire wata tsoka za ka ga ɗan adam ya raganta, in ka ƙara mai wata tsoka za ka ga ya raganta, har yau dai ba zai ƙara kyau ba. Duk yanda ka yi ma ɗan adam sai ka ga cewa ka bar shi yadda Allah ya halicce shi ɗin nan shi ne mafi kyau. Allah ya halicci ɗan adam bisa ga halitta mafi kyau. Sa'annan Allah ya halicce shi ne da ƙashi da ɓargo da tsoka, sa'annan da wani abu da suke kira tendon da ligaments da ire-irensu su hormones da wasu chemicals waɗanda suke cikin jikin shi. Da za ka canja su kuma da za ka ga wani al'amari wanda yake baka saba gani ba. Ɗan adam ya hurhura. Don haka yadda Allah ya halicci ɗan adam shi ne mafi kyawun halitta, shi ne mafi kyawun tsayuwa. Ba yadda za a yi ka iya gyara ɗan adam ka ƙara mishi kyau ko kuma ka iya a'a, ma da maka cire shi daga sura ta ɗan adam ka ɗauki wata sura ta daban ka sa mishi za ka ga ya yi ba kyau. An fahimci wannan? Ƙara mishi ƙafa guda ka gani zai yi kyau? Ƙara mishi hannu ɗaya ka gani zai yi kyau? Canza fatar shi, bai sashi fata ta wani abu daban ba irin wannan fatar ba. Ko masu cosmetics wannan surgery ai za su ɗauki surar ɗan adam ne ko? Yana fari a mayar da shi baƙi, ko kuma mace a canza wani ɓangaren jikinta a ƙara girman mamanta ko a ƙara girman ɗuwawunta ko wani abu, haka ne ake yi kurum. Har yau dai ba a cire shi daga surar shi ta ɗan adam ba. An fahimci wannan? Haka ma can cikin jikin ɗan adam ɗin Allah ya daidaita komi, ba abin da yake gabanza komai ya daidaita duk abin da ka canza kuma zaka ga dan adam ya raganta idan ka canza blood pressure dan adam zai raganta idan ka canza mishi blood glucose level zai raganta ciwon suga ko in ma ciwon suga in ma ciwon rashin suga idan ka canza mishi wasu daga cikin parameters waɗanda suke cikin jikin shi waɗanda da yawa nan kuna ambace su ba a san su ba so zaka ga dan adam ya raganta ta can ko kuma ya raganta ta nan dama Allah madaukakin sarki ya riga ya faɗi ya halicci dan adam kuma ya daidaita shi yace ya ayyuhal insanu ma gharraka
ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
الله مدوك كنزلكيتي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا كيد لا أدم ومن يرودك دك جمد شأنه أبنجزن كمي كريمتي أبنجزن كي ما حلتا تكريمتي دبع ليتجكين كإدن كرسا yau ka je asibiti aka ce za a yi maka ta ruba ko sai ka je an ce sai ka biya miliyan kaza miliyoyi ne za ka yi ta biya dan abu kalilan wani bangare da lafiyar jikinka kadai idan ka rasa aka je ka yi ta kashin kudi wajen ka dawo da shi ka sha wannan magani ayi wannan surgery ayi wannan menene ayi wannan test ayi wannan menene kai ta wahala amma Allah ya yi maka dukkanin waɗannan abubuwan kyauta an ta wannan liver tana ayyuka sama ga aiki 600 cikin jikinka akwai aiki ɗaya wanda idan ta rasa shi zaka iya kashe miliyan 10 miliyan 20 miliyan 50 har 100 domin a dawo maka da wannan aikin a ɗaya kwaskwarima a yi walda aifanal biti a dawo maka da wannan aikin to amma Allah ya baka waɗannan ayyukan 600 ga baki ɗaya kyauta ga zuciyarka tana buga jini dare da rana da za ta tsaya na ɗan lokaci kaɗan za ka mutu ga ƙwaƙwalwa tana da over 300 trillion connections connection a haɗa ta nan connection ɗai sama ga connection trillion amma ka duba ka ga kyauta Allah ya baka ita akwai wanda ya buga hannun shi ga gilas waɗannan jiyojin biyu na nan ga su suka yanki aka kashe miliyoyi wajen gyara shi ko bai gyaru ba bai koma daidai ba har yau hannun shi bai koma daidai ba amma Allah kyauta ya bashi su ko wasu jiyoji na nan biyu nan waɗanda tendons ne tendons palmaris longus tendons palmaris longus suka tsinki hannun shi bai koma daidai ba bai iya rubutu da hannun bai iya daukar bokiti da hannun bai iya kaza da hannun bai iya kaza da hannun ya raganta kwarai da gaske buta alwalaga ta nan bai iya dauka ko bayan an kashe miliyoyi masu yawa to Allah ya yi maka duka waɗannan kyauta allazi khalaqaka allan da ya halicce ka fasawwaka kuma ya daidaita ka ya daidaita komai naka ya daidaita blood pressure naka ya daidaita blood temperature naka ya daidaita blood glucose level naka ya daidaita blood amino acids naka ya daidaita blood cholesterol naka low density lipids high density lipids what abubuwa ga sunan duka Allah ya daidaita maka kyauta Allah ya daidaita ka amma kuma gashi baka bauta mishi ko fi ayi suratin ma ga kowace irin sura kowace iri sha'a rakabaka ga kowace irin sura ya ga dama na iya juya ka sai ya sa kai accident yanzu sai ka fadi da mota a cire kafafuwa ko a cire hannuwa ko a cire wani gaba ta jiki ba a saba ganin haka ba ka buge a cire haƙura wani a cire ido wani a cire kafa a ce suga wani a ce kansa sai an cire kaza duk yanda ya ga dama kuma haka yana iya jujjuya ka. So kaga jawabul qasmi yana da matukar muhimmanci. To abubuwan da aka yi rantsuwa da su equally su ma suna da muhimmanci, ashe wannan dutsen tsuro babban guri ne. Ina fatar an fahimci wannan. To ga wanda Allah bai ba ikon zuwa aikin umura ba lokacin Lailatul Qadri, kuma shi bai a Madina, kuma shi bai a Baitul Maqdis, shin menene mataki gare shi? Me ya kamata ya yi? So shi ma yana da tanadi wanda Ubangiji ya yi mishi. Allah madaukakin sarki bai kallafa ma rayuwa abinda ba ta iyawa ko? La yukallifu Allahu nafsan,
la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha.
Allah madaukakin sarki bai kallafa ma rayuwa face abinda take iyawa. Tunda dai har bai baka hali ba, to dole zai baka kai kuma yanda za ka yi. Ya za ka yi? Shine ka kiyaye da wasu abubuwa. Waɗannan abubuwan ya kamata a ce ka kiyaye da su ma cikin Ramadana ne ko ba cikin watan Ramadana ba ne. Ka kiyaye da waɗannan abubuwan, idan ka kiyaye da su lalle ko za ka ga albarka mai yawa. Na farko, wannan qiyamun Ramadana ɗin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Wanda duk ya tsayu ya samu qiyamun ramadana yana mai imani da Allah, yayi ne don Allah, wa ihtisaban kuma yana lissafin lada a gurin Allah ba wai gurin wani ba. Kun san wani yana yi ne don mutane su gani su ci wani masallaci ne ko? Wani ma zai shiga gaba ya bada sallar ya ja kira'a mai daɗi da a cewa ne lalle mahaddacin Qur'ani ne. To wannan ba kuma yake sai ma kan shi wafa ce azaba. A'a, ya zamanto kayi wannan sallar. Sannan kamar yadda Umar Al-Faruq ke faɗi, wallati ta namuna abdal, wanda kuke yi can cikin dare bayan dukkanin ƙananan yara da sauransu su yi bacci, bayan ku kanku ba mamaki kun ɗanye bacci kun farka, wallati ta namuna, wannan ita ce abdal, wadda ake fi jawfil lailil akhir ko can cikin ƙarshen dare. Sahabai in sun gama sallar tarawih har Allah suke yi, su maza su koma gida su yi suhur domin kada alfijir ya gudo. Za a tsayuwa mai tsawo. Muna da hadisi Abu Sa'id al-Khudri, dama sun saba da wannan al'adar, yana cikin Sahihu Muslim, cewa wata rana Abu Sa'id al-Khudri ne ya zo bai samu sallah ya bai samu kabbara ba, kabbara harma ba, dan nesa ya zo dan nesa, kamar misali a ce ya zo da farfaru ya takuto har nan, ya je gida ya ɗibi ruwa, ya zo ya yi alwala, ya zo ya shiga masallaci kuma ya samu raka'a fare. Haka suke yin sallar. Sannan annabi idan ya tadda sallah, kana iya a zo a kada sa, a yanka sa, a karkasa naman shi, a rarrabe, ka wanke jiki kuma ka zo ka samu sallar. To za a yi tsayuwa mai tsawo. Za ka iya tsayuwa layin zaɓi, tsayuwa mai tsawo. Yau idan aka ce ana rabon kuɗi ga $100,000 ana rabo a bi layi, za ka ga wani tun da isha'i cikin layi har ko za a su ba, sannan ya karɓo ko? Bai gaji ba. Amma tun da yana ganawa da Allah ne, sai ka ga nan da nan ya gaji. Al-musalli yunaji rabbahu, mai sallah yana gana da Ubangijin shi ne. ka san girman ubangijin naka, shin dubun dari sun fi maka ubangijin, zaben ya fi maka ubangiji, koko me kake nufi? Don haka a tsayu a wannan lokacin Allah madaukakin sarki kira yake yi, yana cewa man yad'uni fa astajibu la, wa yake roƙona in karba mishi, ina mai bukata yake, man yas'aluni wa yake roƙona fa u'tiyahu in bashi, wa man yastaghfiruni wa yake neman gafara ta fa aghfiruhu ni kuma in gafarta mishi. Haka Allah yake faɗi, kai kuma kana nan kana ta sharar bacci ko? To na farko ka zabi lokaci na ibada, lokacin nan na cikin dare wallahi lokaci ne mai matukar daraja.
Wa bil ashari hum yastaghfirun,
sannan in gari ya waye kuma tunda asuba wuraren jijiri din nan sai zaman ta su yi ta istighfari lokutan jijiri. Haka ma akwai hadisin Abi Umama Al-Bahili, wani ya tambayi manzon Allah ya ce, ya Rasulullah, ayyu du'a'i asma, wace addu'a ce Allah ya fi saurin karbawa, wace addu'a ce Allah ya fi saurin karbawa? Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, fi jawfil laylil akhir, a tsakiyar dare na ƙarshe, can ƙuryar dare na ƙarshe, nan ne Allah ya fi karbawa. Hadisi ne Hasan, yana a cikin Al-Jami' na Imam Tirmidhi, hadisi na 3499, wancan hadisin kuma yana a cikin Sahihul Bukhari, hadisi na 1145. Don haka ka zaɓi lokacin tsakiyar dare ka roƙi Allah. Wallahi akwai wani dattijo wanda ya zo na samu addu'o'i masu ƙarfi sosai na ɗauka na miƙa mishi, yana sana'a irin sana'an nan na wadda za ka ganka ka wulaƙanta, inda yake sana'an nan ya kuma riƙe wannan abin, kuma lokacin nan da na bashi na ce ya riƙe, ya riƙe. Abin mamaki, sai suka tashi suka ce tayar da shi za a yi guri, domin su za su sayar da guri, sai ce yana saye, sai suka kama dariya. A mamaki, kai dattijo mai sayar da irin wannan abin, ba na son in faɗi me yake sayarwa da sauransu, domin kada wasu su iya fahimtar ku da wa nake, domin cikin garin su kuta ne. Kai ya za a yi ka sai irin wannan gurin, a yi wurin ya maka yawa, ba irin ku kuke iya saye wannan gurin ba. Ya ce, ni dai na ce ku faɗi ko nawa yake. Suka matsa, ya matsa, suka ce, to gurinmu miliyan 120 yake. Ya ce, to na saya. Ya zo same ni, na ce, aje a saye. Da ya saye ma filin da yake gefe, sai ce halmin mazid. Akwai ƙari ga sana'a wadda za ka rena, kuma idan ka gan shi za ka rena shi. Ya ce, wallahi malam ba wani abu ba ne. Ya ce, ni kuɗi ji nake kamar ƙaramin su ake idan na aji. Ya ce, tun lokacin da na tsare addu'o'in nan cikin daren nan, tun lokacin nan kullum safe ina cinikin da bai kasa na miliyan ɗaya. Ba na so in buɗe abin, yana da ban mamaki. Akwai wanda ya zo mini, wallahi malam naira 70,000 ne jarina, don haka zan bar Sokoto. Na ce, bai ba za ka bar Sokoto ba, ka tsaya. Ya tsaya, na ce, ja dare, za ka iya? Ya ce, zai iya. Ya ce, to shi kenan, kome ya ƙare. Yanzu shago nawa ke gare shi? Shaguna ke gare shi masu yawa, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, hurare daban-daban. Kuma na ce mai, wallahi in ka tsare wannan, ba yanda za a yi minti ɗaya ya kasance shagon ka ba mai sayan sana'a. Haka ake gogoriyo cikin shagon, ba wani minti ɗaya wanda yake wucewa da ya buɗe shago har ya rufe face akwai wanda yake sayan sana'a a cikin shago ne. Don haka ka tsare tsakiyar daren nan mai zurfi, kaga irin wuraren karfi 2 da rabi ka fara ibada har zuwa 4 al-fajr kai sallah sanan ka roki Allah da addu'o'i masu karfi sanan ga alaran mai ya kawo muna sanan ka yi ta istighfari kai ta istighfari wallahi nan take ne kai arziki to balle ka dace kuma da lailatul qadri sanan ko babu lailatul qadri idan ka rike wannan to ka rike igiya wanda take mai karfi wannan yana daga cikin abubuwa guda kusan 12 wadanda yana da wahala mu samu fadin su amma kun ji na farko nan sanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fil laili sa'atan cikin dare akwai wata sa'a la yuwafiquha abdun muslimun bawa musulmi bai dacewa da wannan sa'ar yas'alullaha khairan yana roƙon Allah wani alkhairi min amri dunya wal akhirah na al'amarin duniya da lahira illa aqahu iyyahu fati Allah ya bashi wannan abin
Allahu akbar
yace kuma wa zalika kullu lailatin kuma wannan cikin kowane dare kullun safe ne ba sai lailatul qadri ba akwai wannan sa'ar sa'atul ijaba ake kiranta ta cikin dare wanda duk bawa ya dace da wannan sa'ar ta ijaba wallahi duk abin da ya roka ya samu in kudi ya roka ya samu menene ya samu menene ya samu komai ya samu don haka wannan shine abu na farko kai da baka da halin zuwa can abu na farko da zaka rika zan baka su har sai ka ji ka gamsu akwai mabuda addu'a da sauran su zan baka su har sai ka ji kai kanka ka gamsu kuma ka je ka gwada idan ka gwada na tabbatar da cewa zaka samu biyan bukatarka ni bari da kaufi idan annabi yace in an yi abu kaza za a samu biyan bukata to ni ban da kaufi in na aikata wannan abin tun ban ga biyan bukata ba ma zan je in fara shirye-shirye na saboda wallahi annabi bai ƙarya akwai wani dan uwa wanda yake mutumin chana ne wanda yazo yanzu zai musulunta so za mu bashi kamar minti daya You have already received the shahada. Oh, you did already receive the shahada. Very good. Do you know what is Islam? Islam is to believe that there is no deity of worship, there is no God but Allah alone, and Muhammad is his messenger. So if you became a Muslim, you will not be worshipping Jesus or any other prophet or idol or anything. You will be worshipping only one God, that is Allah subhanahu wa ta'ala. If you believe in this and there is no one forcing you, then let me give you the kalimatu shahada so that you can become a Muslim. By saying this, you are a Muslim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله. So you are now our brother in Islam. You are now our brother in Islam. You reverted back to your original religion because you are born a Muslim. You are born a Muslim. Everyone is born a Muslim. So then, secondly, what is your name? So introduce yourself, because I want to change your name to Islamic name. That's why by doing so, I will just give you I will give you time to.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
salam. Ni Sunana Elvin. Ni Chana ni Puma de Nigeria. Na so Nigeria, Shakaru Sha, Daya Shakaru Sha, Yer Shasu Kapuche. Na Farah, Koyong Haji Hosta, Wata Huku, Dasu Kapuche. And then so good. Ina song shi shiga musulunci annan saboda sokotoci ci biya musulunci
So now, do you want to change your name?
Yes.
So which name amongst the Muslims names you choose for yourself?
Bashir.
From today, you are Bashir. Bashir is one of the names of our noble prophet, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. So from today, you are Bashir. Alhamdulillah, you are our brother. Thank you. Nagode kwarai da gaske. Ga neman wannan sa'ar kalalabe ta cikin dare yana daga cikin hanyoyi na samun biyan bukata. Akwai magabatan mu da dama waɗanda suka yi amfani da sa'o'in dare, wallahi suka samu nasara. Ba mu da isasshen lokaci, ba wadataccen lokaci da zan dauki misallan su. In ba ku kuje yanda suke sallah cikin dare, kuma sallah wadda ake cikakkiyar sallah irin ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sannan da addu'o'i mutun ya roka. Na biyu shine shan ruwan zanzam, wanda ya saurari karatun mu na suratul Isra zai san da nayi bayanin asarai ga sunan daga littattafai daban-daban cewa magabatanmu tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam akan ɗebi ruwan zanzam daga garin Makka a je Madina, a je wasu wurare. Don haka kana iya ka zo ka sau ruwan zanzam ka yi amfani da su cikin dare, ka roƙi Allah domin samun biyan buƙatarka. Sai dai a kiyaye, ba kowane ake samun zanzam na gari ba, ko kun san yadda yanayin duniyar ta gurɓace. Muna cikin system na capitalism, muna cikin system wanda ne yake na jari hujja. Kowa neman kuɗi yake ido rufe. Za a je a samu wata tsohuwar rijiya a ɗibi ruwanta, a ɗan karkata su, a ɗan zuba musu wasu abubuwa su yi kaman test na ruwan zanzam, a baka a ce ruwan zanzam ne. Don haka mafi kyawu irin waɗannan da alhazai ke zuwa da su. Ina fatar an fahimci wannan. Idan za ka kwankwaɗe su, kuma ka kwankwaɗa ka cika cikinka da su, in son samu ne. In kuma baka samu ba, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah bai tilasta ma rayuwa face abin da take iyawa. Sai kai gwargwadon yadda kake iyawa. In ma baka da ruwan na zanzam, Allah ya sani. baka da abin sayan ruwan zamzam din ko in baka da ba dole bane Allah ya sani sa'annan na uku fistujud ka dage a jikin sujuda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce aqrabu ma yakunu al'abdu min rabbihi wa huwa sajid yace mafi kusancin lokaci wanda bawa ke kasancewa zuwa ga ubangijinsa yace shine a cikin sujuda don haka fa aksiru fi du'ai ku yawaita a cikin addu'o'i a lokacin sujuda ku yawaita addu'o'i in har baka samu damar yi cikin sallar farilla ba don lokacin annabi idan aka yi sujuda zaka iya karanta kila aya 100 ba a dauka ko daga sujudar ba don haka kana da isasshen lokacin da zaka yi addu'a ko yanzu ko wani liman zaka ga ya dora goshin shi ga abin nan ga kasa kamar ya dora akan kunama nan da nan ya dauka ko ko to tashi cikin dare cikin sujuda kai tai kai ta roko Allah a cikin sujuda wannan lokacin kana da kusanci ga Allah wannan lokacin ubangiji ya bude ma kofa ta karban addu'a yana fadin wani fadi abinda kake so in baka musamman kuma gashi cikin dare an fahimci wannan kaga zai kara ma addu'a ka karfi wannan hadisi Imam Muslim ya zo da shi a sahih hadisi na 482 haka ma na hudu ko ko ba haka yake ba na hudu tsakanin ikama da kiran sallah da dukkan ji ai kiran sallah to gabana ai ikama wannan lokacin ka kirdade shi la yuraddu du'a bainal azani wal iqama manzo Allah ya ce la yuraddu du'a ba a mai da addu'a bainal azani wal iqama tsakanin ikama da kiran sallah idan kana ci da duk aka yi kiran sallah bayan an kammala kiran sallah gabana ayi ikama kai ta roƙon Allah ka ji aikin da kake yi wallahi zaka samu biyan bukata wadannan abubuwan da nake faɗa muku ba almaharaba ce gaskiya ce haƙul yaqini mu mun gwada ga mutane da dama akwai matar da ta zo ba ta da ciki haka aka ce mata asibiti na ba ta magani ce to kuma wannan je ki ta waɗannan addu'o'in ta ji ta tarike yi aka je aka yi scanin babu ciki mijinta yana sakwato in na kira shi na ce ya zo na har ɗan da aka haifa wallahi na tabbatar da zai zo ya kawo su nan wata an ce ba ta haihuwa kwata-kwata kuma ta zo ta haihu waɗanda haka ta faru gare su ni dai ta gurina sun fi 50 ko in ce masu ban iya lissafa su a dai ban ce mutane su zo su dame ni ba ko amma ni dai na san haka ta faru roƙon Allah babu shakka hanya ce ta annabawa da manzanni duk lokacin da bukata ta same su Allah suke kai ma kuka kuma Allah ya karɓa musu abin mamaki kaga abin da kake tunanin bayyuwa saboda roƙon Allah ya yiwu an samu fari a garin Makka aka ta roƙo Allah bai karɓa ba ranar lokacin sallar asuba sai wani daga cikin magabatanmu ya ce yana zaune sai ya ga wani bawa baki ramamme haka wanda bai kai bakin komai ba ko kyauta aka baka bawan kawai an haɗa ka da lalura ne sayan magani bawa mai laulayi ya ce bawan nan sai ya ɗaga hannu shi ba roƙo ma yake ba rantsuwa yake ma Allah yana faɗi ya Allah na rantse maka yau sai ka yi mana ruwa kuma ba da jima ba yanzu
Allahu akbar
ya ce na duba nake sabuwar hauka ko kuma tsohuwa ya ce wallahi bai jidda hannun shi ba wannan bawa Allah sai da ya cika da ruwa nan take giragizai suka fara haduwa ruwa suka fara zubuwa bai sauke hannun shi ba sai da ya cika da ruwa yace na bi shi naga gidan da ya shiga na wuce abina daga baya na dawo na tarar da mai gidan nace akwai bawa daga cikin bayi da suke ciki wannan gidan wanda nake so in saya yace a babban malami irin ka ko me kake so gare mu ai kana samu sai fitar da bayan gidan gabaki daya yace na bi su dai 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 naga bai ciki nace bai ciki yace to gaskiya ba mu da wasu bayi dai gidan nan in ba waɗannan ba yace wallahi nan naga ya shiga wani dan mara yace okay yace ai wannan maran lafiya ne ba zan zo maka da irin shi ba ai laulayi ne kurum yace to shi nake so ko nawa yake yi duniya a faɗa mini zan biya to mutane ne waɗanda sun shirya tsakaninsu da Ubangiji ko sa'an lokutan nan na amsar addu'a sun kiyaye su dare ba bacci suke yi ba kanu qalilan
min al-layl ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun
wallahi ba bacci suke ba ubangidansu annabi sallallahu alaihi wa sallam tsayuwa yake cikin dare yana ta sallah ummul mu'minin aisha ta ba da labari hadisi yana a al-musnad na imamu ahmad imamu ahli sunna wal jama'a hadisi na 17779 annabi ya tsayu yana sallah yana kuka cikin dare kafafuwa annabi sun kumburi sahabbai suka zo ya rasulullahi kuka na me don Allah ka zauna ka huta ai Allah ya gafarta maka ma takaddama min zambika wa ma ta'akhara kai da kai ne dan aljanna na farko number 1 kuma me kake don Allah annabi ka kwanta annabi yace ina afala akuna abdin shakura e ba zan zama ba mai gode ma Allah ba annabi bai bar sallar ba sahabbai suka rubuta hadisi yana nan cikin sahihul bukhari كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه النبي tsayuwa yake cikin dare har sai kafafuwan shi sun tsatsage saboda yawan tsayuwar da yake yi cikin dare la haula wala quwwata illa billah sannan akwai addu'a wanda baka sani ba in ka je dibin mara lafiya abinda dukkan roƙa Allah ya ba ya ansa in ka je dibin mara lafiya abinda dukkan roƙa an karɓa wannan wurin shi wannan lokacin shi ma ka gani mance shi lokacin dibin mara lafiya an fahimci wannan ka gani mance wannan lokacin lokaci na shidda wata sa'a ce cikin yinin juma'a wanda duk bawa ya dace da wannan sa'ar yana roƙon Allah Allah ya karɓa mishi malamai suka kai suka komo wasu suka ce lokacin da liman yake tsaye yana kudu ba ne sadda ya zauna ya raba kudu ba ko wasu suka ce a lokaci kaza ne wasu suka ce lokaci kaza ne wanda idan ka tattara al'amarin guri daya ka duba kai dubi na natsuwa na ilimi zaka samu cewa sa'ar tana bayan sallar la'asar don haka da ahli la'asar ranar juma'a samu guri ka buya ka zauna kai ta roƙon Allah kai ta roƙon Allah kai ta roƙon Allah musamman ka samu addu'o'i masu zafi sosai ka riƙa wanda ba mamaki zan bada wasu ka riƙa ka gani shin me zai kasance wallahi za ka ga kamar an baka shawara ne an ce wane me kake so in mulki ne kamar an baka shawara in dukiya ce sai dai fa ka zamo cikin masu cewa a ba su duniyar kuma a ba su lahira Allah bai hana ka roƙon duniya ba kamar yadda bai hana ka roƙon lahira ba ka roƙi kowane yinin juma'a fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala shay'an illa a'tahu iyyahu kuma wannan sa'a qalilan ce sai aka ce to ai anti yana tsaye yana sallah bayan la'asar ba a sallah to bayan la'asar ba a sallah bane ana iya sallah bayan la'asar ko bayan la'asar akwai wani yanki na bayan la'asar da aka haramta sallah idan magariba ta kusa rana ta sunkuya tana butun faduwa sannan ne aka haramta sallah amma ba bayan la'asar duka ba kamar yadda aka ce a yanke mu barawo hannu sai ka yanke daga kafada kaga nan ake nufi ko to ko bayan la'asar ba ga baki da yake nufi ba can ƙarshen lokaci kusan magariba sadda rana take ainihin sunkuyawa zuwa faduwa take shirye-shiryen faduwa sa'annan ne aka haramta don haka kana iya sallah bayan la'asar din ka roki Allah ka yi azkar kayi askar akwai askar irin na ɗan aljanna waɗanda ɗan aljanna ke yi akwai askar wanda Allah shi ya maka ne wannan tasbihin ko akwai tasbihin da Allah ya maka shi akwai tasbihin da mala'iku suke ma Allah akwai tasbihin da manzanni suka yi akwai su ga sunan da dama ina fata an fahimci wannan sannan ba da qabdi ruhul mayyiti bayan an karbi ruhin mamaci ana yin rasuwa ana karɓar addu'a wannan lokacin ina ganin tun da lokaci dai aka tagwadi gobe idan muka zo zan ba da addu'o'i waɗanda annabi ya ce idan ka karanta su Allah zai karba sannan wannan mabudin na addu'a da muka yi magana cikin suratul isra'i tafsiri wannan mabudin na sha tambaya cikin waya messages da sauransu to kuma gobe zan faɗi wannan mabudin wanda duk addu'ar da kai idan baka buɗa ta da wannan mabudin ba za ta kama yawo tsakanin sama da ƙasa Allah ba zai karɓi wannan addu'ar ba an fahimci wannan sannan akwai lokuta daban-daban waɗanda baka sani ba waɗanda ba ambata ba ai akwai lokaci na tafiya kana da bukata ga Allah shiga mota kawai ci akai ka birnin Kebbi ko kuma ci akai ka mafara ka je kai dawo halin tafiya din nan idan ka dagaro hannu ka roki Allah Allah na karba kaga baka sani ba to akwai ire-iren waɗannan waɗanda zan hada ka da su waɗanda ka je ka gwada ka gani ba ka da halin zuwa Makka ba ka da halin zuwa Madina to ga iya naka hali nan ka gwada ka gani shin zaka samu ko ba zaka samu ba ni dai na san na ba mutane da dama waɗanda sun ɗebe hope ba su da tunanin samu kuma suka samu ba su da tunanin kaiwa kuma suka kai ni dai na san na ba mutane da dama to balle kuma ga azumi nan ga kuma lailatul qadari muna fuskanta ko kun ku ga iyakar lamari kenan sannan akwai wasu lokuta na shekara waɗanda abinda aka rubuta ma cikin lailatul qadari ko da an rubuta zaka zamo talaka ana iya gogewa a wannan lokacin a sake canza ba a rubuta maka zaka zamo multibillionaire in ilimi kake so kuma a rubuta ma zaka zamo ibnu hajirin
يمحو الله ما يشاء ويهدي وعنده أم الكتاب
فإن منذ سيما فارقا وانا آية ربو بإن شاء الله تعالى سنة وشي سنة رواكينا أقوى جدا جن تلبيشن وطن دا سكي سا وكراتم لجدا جن ريديو فمتاني بسسلو كتنبا su ne aka tattara kusan gidajen talabijin bakwai wurare bakwai suke sawo karatutukan nan namu akwai sunna TV Kano to su kan dai gaskiya ba mu da lokaci mai kyau sun ba mu karfe 5 zuwa 6 na yamma kun ga majority mutane na wajen tafsir akwai gidan TV na farin wata wanda guri yake sifarin wata din Abuja yake su kuma karfe 5 su ma zuwa 6 na yamma sannan akwai Jigawa TV Jigawa state su kan ba nan bane, wasu bayan Allah masu albarka a Jigawa suka dauka tare da hadin gwiwar wasu bayan Allah ko masu albarka. Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya biya musu bukatunsu. Su kuma karfe 1 na dare zuwa 2 na dare sanan ne ake sawa. Kuma sun fada mini cewa mutane suna dandazo 1 na dare zuwa 2 na dare sai an saurari tafsiri. Sannan akwai alfijir radio Sokoto nan Sokoto, wadda sabon gidan radio ne, suna ana kamo su ne akan mita ta FM ko 93.1. su sun fi lokaci gaskiya 11 zuwa 12 na dare, 11 zuwa 12 na dare alfijir FM. Sai bishin FM Sokoto ai lokacin su na rana dai karfe 3 zuwa 4. Rima FM Sokoto, Rima FM Sokoto karfe 6 na yamma zuwa 7. Rima Radio Sokoto karfe 11 na dare zuwa 11 da rabi. Su minti 30 ne Rima Radio. Waɗannan su ne guraren da ake sawo wa wannan karatun namu. Daga ƙarshe sanarwar ƙarshe dai har yau dai batun neman taimako na ɗaukan nauyin wannan karatun asusun mu da yake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sana ba'da idza laytanaa wa ablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.